إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa masu albarka barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 15 ga watan Juma'a al-akhira shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan January shekara miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 41 insha Allah cikin jerin gidarsa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imamu Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alayhi Imam An-Nasa'i wanda ya rasu ne a shekara ta 303 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne daga cikin a'immatu as-sunna littafin sa wato Sunanul Kubra ko kankanin wato Sunanul Al-Mujtaba kenan Usul Mujtaba na daga cikin al-kutub as-sitta al-usul na ilimin hadisi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi na shi na Ishratun Nisa'i asalin shi wani sashi ne daga littafin As-Sunan al-Kubra din wanda ya ware shi musamman domin bayani akan fiqhun zamantakewa tsakanin iyali Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba darasin da ya gabata mun ji babi da malam ya kulla inda yake magana akan cewa halaccin mace ta kaurace wa mijinta da kuma bayani akan wato matan da suka mazala sallallahu alaihi wasallama abinda Allah yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum ya kawo mana hadisin nan na kissa mai tsayi ta wato zuwa da Umar yayi gidan mazala sallallahu alaihi wasallama yayin Hafsa fada kan lalle ta shiga taitayinta ta daina mayarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zance kuma tai hakuri da halin ta samu kanta na karancin abun hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma karkata da hankalinta akan abin da ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wata kishiya cikin matansa musamman Aisha radiyallahu anha da dai ababan da ke cikin wannan kissa to shi al-Imam An-Nasa'i muka lura a wannan riwaya da ya kawo ya ambaci kissa bata kuma bata kai karshen abinda aka sani a cikin Sahih Bukhari ba domin ya tsaya ne a wurin da yake cewa Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi ma Umar tankiya akan cewa kai ma yanzu Sayyidina Umar kana kallon wato abin duniya ne kana so a gwangwaje ne a duniya aw fi hadha anta ibn al-Khattab sai Sayyidina Umar ya cewa Sayyidi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa istaghfir li ya Rasulullah ka nema mun gafara eh da aka ce to dama kuma yayi alƙawarin ba zai shiga gidan ba sai bayan wata guda sai kuma ya shiga ya bayan kwana 29 to abinda yake cikin kissan wanda ba ambata ba shine Umar radiyallahu anhu ya fita ya ainihin wato fita daga wannan waje inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaune ya koma gida aka ci gaba da rayuwa har tsawon wannan wata guda kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma wurin iyalinsa da abin da ya bi bayan da cewa san da ya shiga gida Aisha radiyallahu anha take ce mishi ai ka ce wata guda za ka yi me ya shigo da kai yau kwana 29 yake ce mata to ai shi wata dama yakan kwana 29 ko kuma yace wannan watan kwanan shi 29 ne wannan kenan to da ka kissa ce mai cike da fa'idoji kuma wanda malamai sun dube ta sun fitar da masail da yawa a cikin ilimi da fa'idoji da aka samu a cikin ta daga ciki zamu ambaci wasu babu laifi mu ambaci wasu kamar haka wannan hadisi yana daga cikin ababan da ke nuni zuwa ga kasancewar tambaya ta zama wani mabudi na ilimi kuma lura sayyidina Abdullahi Abbas radiyallahu anhuma shine yayi wa sayyidina Umar radiyallahu anhu tambaya akan cewa su wane ne matan nan guda biyu da Allah ya ce kaza game da su yayin kan kawai ya ce mushi huma Aisha wa Hafsa ya bar amsa iyana amma daga nan kuma sai ya bashi wannan doguwar kissa wanda ke cike da fa'idoji wanda haka na nuni zuwa ga yadda malaman da suke da muhimmantar da tambaya da kuma amsa ta da warware zare da abawa a cikin ta shi yasa zamu ga Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yayi da tafai mabambanta amsu shine ga tambayoyi kafin shi ma zamu ga cewa tarihi ya tabbatar da malamai da dama suka rubuta tafai ko su allafa wasu tasnifatu wanda asali ba wai sun zauna ne kawai suka yi tunanin bari su yi ba wani ne mai tambaya cikin dalibai ko al'umma yayi wata tambaya su kuma daga nan alƙalamin su bai yi kamfa ba za su zauna su daddale matsala dalla dalla da haka shi sa ake so mutane su zama suna yin tambaya mai amfani wanda ta shafi addini ta shafi ilimi ta shafi rayuwa kuma su dinga tambayan malamai masana wanda a ƙarƙashin haka sai su amfana sauran al'umma masu amfana sannan hadisin malamai sun ce yana nuni zuwa ga halaccin at-tanawuf fil ilm at-tanawuf shine wato mutum ya shirya da wani abokinsa ko dan uwansa cewa zamu dinga zuwa makaranta ni da kai yau in je kai kuma gobe ka je ko wannan satin in je kai kuma sati mai zuwa ka je musamman saboda buƙatuwar su zuwa ga abubuwan da za su rayu a kai na hidindimu da sauransu sannan hadisin yana nuni zuwa ga hadarin da ke cikin yada jita-jita da kuma kasancewar jita-jita mafi yawa ba ta tabbata a hakikanin yadda aka jita yana da kyau mutum ya takarar dan waje yada jita-jita an cire wannan daga inda aka je aka ce ya annabi ya saki matan shi sallallahu wasallamu alaihi kaga kuma sai ya tabbata ba haka din bane sannan hadisin yana nuni zuwa ga halaccin mutum in ya ji wani abu wanda yake tashin hankali halaccin ya firgita firgicin nan ba saban Allah bane ba rauni bane da Umar ya ji labarin ga abin da ya faru hankalin shi ya tashi sannan ya halasta mutum ya shiga gidan abokinsa ko dan uwansa ko malaminsa idan bukata ta kama kamar sayyidina Umar ya je shi gidan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai a kiyaye wanda suke abubuwan da suke wato na doka ko tsarin musulunci haka nan kuma kamar da wannan aboki na Umar ya je gidan sayyidina Umar sannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa tona wani sirri fadan wani sirri da aka baka ka aje to laifi ne kuma hana ayyo mutum ukuba da shi kuma matarka ko dan uwanka ko abokinka wata magana ta sirri da nufin ya sirranta maka ita sai je bayyana to wannan laifi ne da za a yi mutum ukuba da abin da aka ya dace kamar ka kikula shi ko ka mishi magana mara dadi sannan hadisin nan ne zuwa ga mutuntawa da girmama sirkai da jin kunyar su wannan al'ada da muke da ta kunya da mutunta sirkai da girmama su to abu ne mai kyau domin zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da baya son ganin kowa amma ya girmama sirkinsa wato baban matarsa sayyidina Umar shi ma Umar din kuma ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewar shi ma'aiki shugaba sannan kuma yana auren diyarsa to haka tsakanin wanda ke auren diyarka da kai wanda ka baiwa wani wato diya yana aure ku sirkai ta sama da ƙasa to ku dinga girmama junanku sannan yana nuni zuwa ga halaccin idan ka je ka kwankwasa gida ba a amsa ba ka kara kwankwasawa ko ka nemi izinin shiga ba a baka ba ka kara neman izini kar ya wuce da uku din sannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa wannan jin dadi na duniya da ake gani to wani sashe ne na dadin lahira Allah yake wato kusanto mana da shi kamar yadda Allah yake cewa khalisatan wato jin dadin duniya kulli lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyama abubuwan jin dadin duniya na masu imani ne da ma'anin duniyar ma amma ranar alkiyama za a ba su kadai ne kai Allah ka samu cikin su sannan malamai sun yi magana akan cewa wannan hadisin shin yana nuni zuwa ga cewa talauci yafi wadata falala ne ko kuwa akwai sabani mashuhuri tsakanin malaman musulunci game da shin talauci a duniya shine falala ko ko wadata wallahu alam Ibn Taymiyyah ya tattauna akan wannan da nuni zuwa ga cewa kowanne ya danganta ne ga afrad da ko wanda talauci ya fi mishi falala fiye da kuri akwai wanda kudi ya mishi fara lafiya da talauci kowa za a gwatanta da gurgurdan abinda in ya samu zai kusantar gaskiya da rukun amana da adalci da bauta Allah sannan hadisin nan na halaccin ko mustahabbancin idan mutum na cikin wata damuwa a samu wanda za su yi mishi muwasa ta zauna da shi su magana da shi dan su kaf su haffafa mishi damuwar da yake cikin ta kamar da Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayani akan mustahabbancin yin shiga da ta dace ka je wuri kowane wuri in zaka je kai shiga da ta dace da wurin zaka gamu da manyan mutane shugabanni masu mutunci to kai shiga ta mutunci ta girmamawa mun ji sayyidina Umar sai da wata shiga ta musamman da kuma halaccin mutum ya zauna a cikin gidansa ba tare da ya sa cikakkun kaya ba sayyidina Ali sallama da shi sai ya sa kaya fito sannan hadisin na nuni zuwa ga cewa idan mutum aka ga alamar ya manta wani alƙawari da ya dauka ko wata rantsuwa da ya to a tana mishi yadda Aisha ta tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsammanin ta ya manta ne take ci mishi ai kwana 29 ne yau sannan babu laifi mutum ya zama yana da mai gadi idan akwai bukata yana da bodyguard wanda zai dinga bada abin nan wato pass dan a shigo a ganshi da makamantan su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wasu malamai suka ce to ya za a yi da kuma inda aka ce ya kasance ba shi da bawwab sai malamai suka ce ma'ana a lokuta waɗanda ya ajiye su dan ganawa da mutane da yin magana da su to a lokacin baya aje bawwab din amma a lokutan da ya ware dan kan kanshi dan wato nishadin sa ko hutawarsa to a lokacin sai ya aje bawwab sannan ya nuna ilawi shi wannan hadisi zuwa ga mustahabbanci ko falalar da ke cikin hakuri akan halayen da mata suke yi wa mutane na rashin kyautatawa da kuma hukunci ko kuma halaccin tambayan malami game da abin da ya shafi gidansa ko diyarsa ko ɗan uwansa inda yana da fa'ida ta ilimi kamar da aka tambaye Umar game da haka aka tambaye kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da matan shi sannan hadisin yana nuni zuwa ga girmama malami da ganin kwarjininsa da shi kuma malamin ya tawalu idan yadda ya faru tsakanin Umar da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa anabihi Abbas wa an Umar bin Khattab sannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa tsanantawa mata da rashin mutunta su da rashin yi musu sauki a abubuwa to ba abin alheri bane eh ba abin alheri bane abin zargi ne amma ya halasta kuma aladatar da su da gurgudu mata ce ko diya ko makusanciya babu lafi aladatar da ita ne wani abu na kuskure da kuma halastin kwankwasa kofa idan ka zo waje in ka zo ka kwankwasa kofa ba za a ce kai ai kai mu sallama kawai ake yi ita sallama ita ce gaisuwa ko mafi falala amma shi ma kwankwasa kofa ya halasta kamar da wancan ya zo ya kwankwasa kofa Umar yace asamma huwa kaga ba amma ce ya sallama ba musamman mutumin da yake cikin damuwa sannan yana nuni zuwa ga halaccin uba ya je gidan diyarsa mata aure ya magana da ita sabanin al'adar da mu a nan ƙasar Hausa in banda yanzu da yan boko suka canza ta da wuya kaga uba namiji ya tafi gidan diyarsa gidan aurenta to halas ne in mutum yana so ya je zai iya zuwa kuma hadisi na nuni zuwa ga yadda sahabbai suke da tsananin kwadayin ilimi Abdullahi Abbas yana ta bibiyan Umar har sai ya ji karatun nan bayan shekara guda yana bibiyarsa to haka nan kuma har ila yau hadisin yana nuni zuwa ga cewa babu laifi wato dan mutum ya ainihin wato tambayi wani malami abu ya matsa mishi yana so sai ya ji ya ta damun shi yana ta neman hanyar da zai bi ya ji wannan karatun yana so ya samu dalili babu laifi Imam Bukhari ya mishi babi da babu mau'izatur rajul ibnatahu li hali zawjiha yau mace wa'azi dan ta haƙuri da halin da mijin take ciki na rashin wadata ko rashin abun hannu ko wani hali na rashin kirki da yake da shi ko wata damuwa da Allah ya jarabce shi da ita sannan hadisin na nuni zuwa ga yin damuwa da bakin ciki akan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga wata damuwa yadda sahabbai aka ce suna ta kuka a cikin masallaci lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matan shi saboda damuwa da abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka nan wannan hadisin yan malami sun amfani da shi wajen nan cewa shuru na iya zama ana ira idaukan ma'anar a'a, domin da aka zo aka ce ya shigo, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shuru, kuma aka fahimci a'a yake ne, ba ko ina ne shuru ke nuna iya ba. Sannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da bukatar shiga duniya, ba yi da son duniya, ba duniya ba ita ce damuwar shi ba, da kuma halin zama a wuri koda ba a ce ka zauna ba, idan ka ga cewa kana iya ka zauna babu matsala. Da Umar ya zo ba a ce zauna bai zauna. To haka nan kuma ila yau hadisin na nuni zuwa ga halin wato ka ce wani ka roƙa mini gafara a wajen Allah, yadda Umar ya ce musamman mutumin da kake ganin kirki ko nagartarsa, ka roƙa mini gafara a wurin Allah. Mun ji cewa ana iya yi wa mace horo idan ta tona asirin mijinta ko ta faɗi wani labari wanda ba shi ba ne. Sannan kuma hadisin na nuni zuwa ga cewa ila yau idan mutum ya dawo daga tafiya ya zo zai raba kwana, to ba dole sai ya ci gaba daga inda ya tsaya kafin tafiyar ba, zai iya samun sabon fresh wato lissafi. To wannan yana nuni kuma zuwa ga cewa kenan a cikin rabon kwana akwai tausi'a, ba kamar yadda mutane suke ɗauka ba, akwai faɗaɗuwa. Mun karanta a can bayan kun tuna, ba za a ce ƙiƙi da ƙiƙi sai an yi awa 24 a ɗakin kowace ba, ta iya yiwuwa ya yi awa 10 a ɗakin wata, wata kuma ya yi awa 13, wata kuma ya yi awa 20, diddin za a kira shi da suna kwana, abin da ake so ya zama mafi ɓangare mafi yawan dare yana ɗakin ma'abuciyan wannan kwana. Wannan yana nuni zuwa ga haka, kuma shi sa Allah ya ce waɗanta satiru an ta hajjiru bane nisa'i walau harastun falata milu kullal maili. Al-imamu al-hafiz ibn hajjirin rahmatullahi alaihi a cikin fathul bari da ya zo inda yake magana a kan asharu tis'un wa ishiruna, yake cewa zahirun wannan hasru ne a kan cewa wata kwana 29 ne. Ya ce duk da yake fa ba a iya hasarin shi akan haka, don yana iya kasancewa 30, don haka ma'anan watan shi ne, ma'anan wannan magana shi ne ai wata na iya kasancewa kwana 29, ko kuma ya zama al-alif wal-lam na ash-shahru lil-ahad ne, sai zama ma'anarsa hadha ash-shahru bi-ainihi, ko kuma ya zama wato ma'anarsa mahmulun ne al-akthar, cewa mafi yawan watanni suna yin kwana 29 ne, kamar Ibn Abbas sorry Ibn Mas'ud yake faɗi a cikin hadisin Abu Dawuda, kamar da shi Ibn Hajar ya kawo cewa Ibn Mas'ud ya ce ma sunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam 29 akthar min ma sunna 30, azumin da muka yi kwana 29 tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa ma fiye da wanda muka yi kwana 30. Wannan hadisin al-Imam Abu Dawuda ne da Tirmidhi. Sannan akwai kwatankwacin sa daga Aisha wanda Imam Muhammad ya rawaito da isnadi kyakkyawa. Da kai Ibn Arabi yake cewa asharu tis'un wa ishiruna fala tasumu ila akhirih, ya ta taru ila ga sai ce ma'anarsa shine ana keɓance shi ta bangaren zarafi, wato yana kasancewa kwana 29 shine mafi karancin kwanakin wata, kuma yana kasancewa kwana 30 shine mafi yawan kwanakin wata. Sai ce wato kar ku ce kullun sai kun yi 30, saboda taka tsantsan kar ku je ku sha ruwa, kar kuma ku ce kullun ku 29 kawai za ku yi saboda neman sauki, a'a ya zama dai kuna lissafi ne da jinjirin wata, in ya fito ku sha ruwa, in bai fito ba ku karasa 30. Ina fata mun gane. To wannan shine cikon yan bayanan da ainihin wato na so na ambata, sauran za su zo a cikin hadisai na gaba, shi sa ban ambace su ba, misali batun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo ya bayo matan dama cewa kowa ta zaba ko zama ko kuma a sallame ta. To za mu zo mu ji wannan a gaba insha Allah. Wallahu almusta'an. Sai malam ya ce bab itizalur rajuli nisa'ahu, babin da ke bayani akan mutum ya ainihin wato gujewa matansa ya bar zuwa wurin su ya fita batun su. Qala akhbarana Yusuf ibn Sa'id qala hadathana Hajjaj an ibn Jurayj qala akhbarani Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi أن أكرمة أن أكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضت 29 ليلة غدا عليهن فقيل له إنك حلفت ألا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما وانا رواية ودى تناتكين سوي البخاري دا مسلم الإمام النسائي كاو تاتانيا مال منسى يوسف ابن السعيد ابن مسلم المسيسي wanda yana da gaske malaman da Nasa'i ya kaito da riwaya daga gare su a cikin Ashabul Kutub Sita wanda malami ya rusu ne a shekara ta 271 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa haddathana Hajjaj ya'ni ibn Muhammad al-A'war kenan al-Hafid malamin nan wato al-A'war da ya daga cikin manyan huffazu yana da hadisi ya rusu shekara ta 206 yana da hadisi a cikin ainihin wato littafin shida an ibn Jurayj daga ibn Jurayj wato shi kuma ibn Jurayj yake cewa akhbarani Yahya ibn Abdullah ibn Saifi ya ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Saifi shi kuma anna ikrimata yace lalle ikrima dan Abdurrahman dan Harith dan Hisham dan Mughira kenan ya hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Nasa'i da Ibn Majah shi yake cewa akhbarahu anna umma salamata akhbaratu ta bashi labari anna annabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance halafa yayi rantsuwa Allah ya dukhula ala ba'di ahlihi yace wallahi ba zai je gurin matan shi din nan ba wasu daga cikin matan shi shaharan har tsawon wata falamma madat 29 layla yayin da aka kwana 29 gada alaihinna sai ya wayi gari yaje wajen su faqila la sai aka ce da shi innaka halafta alla tadkhula alaihinna shahr sanaki ka ce ne ba za ka shigo ba sai wata qala sai ya ce inna shahra yakunu 29 yawma ma aka ce wata kai wata yana zama kwana 29 wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa idan aka fadu wata abinda ke fara zuwa cikin kokolon mutane shine kwana 30 musamman idan lissafin shi bai fara da shi kanshi jinjirin watan ba wato kwanaki ne kawai cikin watanni mabambanta wata kila daga 10 ga wannan wata zuwa 10 ga wancan wata to abinda ke fara zuwa cikin kokolon mutun shine kwanaki 30 amma yana iya zama kwana 29 idan ya zama lissafi ne tare da jinjirin wata din to da haka idan mutun yace zai kafa aka ce zai kafara kafara ta misali abin nan kisa ko zihari wanda shaharaini ne ko to shahar anan zai amfani da in yayi amfani da fitar jinjirin wata to zai iya zama yayi azumi 58 ma wato in ya zama shahar din sun zo dukan su a kwana 29 idan kuma yayi amfani ne kawai da kwanaki ne da kullum sai ya amfani da guda 60 ina fata mun gane qala akhbarana yusuf ibn sa'id qala akhbarana hajjaj qala hadathana hajjaj an ibn jurayj qala akhbarani abu zubair annahu sami'a jabiran yaqulu ay tazala rasulullah sallallahu alaihi wasallama nisaa itazala rasulullah sallallahu alaihi wasallama nisaahu shahran fa kharaja sabaha 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 ثم صفق نبي الله صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بالتسع منها هاي لا يودون إسناد إرنا وانشن نهزوا كان ابن جريج يكتوى أخبرني أبو زبير أبو زبير محمد ابن مسلم بمتدرس يابان حديثي أنه سمع جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول جابر بن عبد الله صحابي دان صحابي يتي ايتذل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا النبي صلى الله عليه وسلم يا قورتي وماتن شي تسوان وتا غدا فخرج صباح 29 سي فتو daga mazaunin shi na wannan qauracewa da ya musu a safiyar 29 ga wata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi yace inna ash-shahra yakunu 29 ai shi wata yakan kasance kwana 29 thumma saffaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan dai sannan ya hada hannayen shi wuri guda wato ya nuna 10 biyar da biyar kenan ya tsu biyar din hannun dama da ya tsu biyar din hannun hagu sai ya hada su 10 ya ƙara hada su 10 ya sake hada su sai ya kale yatsa daya shine kaga shine ma'ana cewa ثلاثا سو اكو مرتين مرة تفرقوا لتبيو بأسابع يديه كلها يعني ياسون قدا قوما والثالثة مرة تأكو سيسك ياسو ترى يكالي دي انا فتا منغانو قتنشا يعني نشوى اي وطا يكن يقوانا اين هو تو اشرين دا ترى وانا ابني سنني اچكين اين هي علمي ابو اكي ايدا ابن دا اكي غني يودو كله وانا ينا wannan shine na babin da ya kulla akan cewa mutum ya kaurecewa matansa idan mata suka yi ma mutum abin da bai ji dadi ba babu laifi ya kaurece musu ya je wani gida can daban ya kwana ko ya kwana a falo ko a ɗakin mai gadi ko ya je gidan abokansa ya rufe tabbatun su yana iya musu haka dan horo wannan ya halasta ya zo a cikin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi mun ji yayi mallan ya ci gaba da cewa باب هجرة الرجل امرأته باب عندك بياني أكم متين يكأورتي وما تسع يكأورتي متى كما إذا مكذا أتين تمايا هل ستكأورتي مشي إذن وتبك آتا تمصلها تكي إزواغ هكا تباب ليبي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى أم بهز قال حدثني أبي أن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما أما ندعو قال ائتي حرثك عنا شئت غير أن لا تقبه الوجه ولا تضرب وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تهجرها إلا في بيتها كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها نعم يتي دقى محمد ابن بشار ابن عثمان أبو بكر العبدي كنن واتو بندار الحديث رحمة الله عليه قال حدثنا يحيى مالن بندار يتي مالن يحيى يا بام حديثي وانن أكتي يحيى اسكما لمن محمد ابن بشار akwai Yahya ibnu Hammad ibnu Abi Ziyad al-Shaybani wanda ya hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Abu Dawud a cikin An-Nasikh wal Mansukh akwai kuma Yahya ibnu Abi Kathir sannan akwai kuma Yahya ibnu Sa'id al-Qattan to wannan shine mallan Yahya dan Sa'id dan Farrukh rahmatullahi alayhi shine ke riwaya daga Bahaz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haida Abu Abdul Malik al-Qushayri Yahya Bahaz ibn Hakim yana da hadisi a cikin kutubul arba'a da kuma Bukhari ta'liqan ya daga cikin isnadoji da ake fada cewa min ahsan al-asanid da shi da isnadin Amru dan Shu'aib an abihi an jaddi malamai sun yi sabani akan wadannan isnadoji guda biyu wane ne ke kan gaba shi dai wannan bukhari hujja da shi ta'liqan shi kuma wancan bukhari ya ambaci nagartar isnadin kamar yadda Tirmidhi ya mishi tambaya wallahu a'lam dukkanin su dai isnadoji ne masu kyau masu nagarta bazu yace naji babana da sani abi babana ya bani hadisi an jaddi babana wato hakimu dan muawiya kenan daga kakana wato muawiya dan haiba wanda sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da hadisin cewa qultu ni muawiya dan haida na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nake ce masa ya rasulullah nace mishi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nace masa ma na'ti minha nisauna matan mu dinnan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma na'ti minha menene abin da ya halasta mana gare mu وما ندعو أما ندعو ما يقوم به حرث تميد ما تم به قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتي حرثك الناشئت ka zake wa matarka ta inda ka ga dama kamar da Allah ya faɗa ni sa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum annashitu matanku gonakinku ne ku zo gonakinku ta inda kuka so kamar da muka ji a can baya abinda dai ba halasta ba shine zakke mata ta dubura ya zama dai ka zakke mata ne ta kubul dinta amma dai yadda ka so Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ghaira Allah tuqabbihi alwajh kar ka dinga muzanta fuskarta ka dinga cin mutuncinta ko ka kai mata mari ko ka ce mata kaza jaka mara kirki yar kananan mutane duk wannan ba kyau wala tadrib kar kuma kai duka duka na rashin imani duka na cin mutunci duka na nuna kai azzalimi ne duka na nuna cewa kai baka san darajar abinda akai maka aka dauki aka baka ba to wannan duk an hana amma duka wanda yake na horo to zamu zo mu ji ya halarta domin nassan alqur'ani ne ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib hafizallah sai Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wajruhunna fil madaji wadribuhunna kaga Allah ya ce wadribuhunna ku dake su to daga ba wanda zai iya canza wannan aya ya ce babun take ne ba zidda dai wancan ba shine abinda aka fi so ba amma dai ya halatta in ta kama mun zo zamu ci magana akai insha Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qatimha idha ta'imta matakar ka ci abinci to ka ciyar da ita ba nan wasu malamai suka ce wannan yana nufin cewa duk irin abinda ka ci sai ka ciyar da matarka abinda yake nufi ka ciyar da ita daga jinsin abinda kake ci ba wai yana nufin ka je waje ka shafura ita ma dole ta shafura ba a yanzu tana iya cin tana cin abincin da bai gaza fura ba a daraja bai gaza fura ba a nagarta ba wai duk abinda ka ci sai ka raba ka bata ba ya zama dai ba a cikin yunwa take ba kuma ya zama babu zalunci ina fata mun gane wata suwa idan ta saita kuma ka sanya mata sutura idan ka saka ba wai ana nufin duk irin kayan da ka saka keke da keke sai ta saka ba ya zama dai abin da yake ma'rufi ita ma tana da sutura irin na darajar ta da matsayinta da arzikin da Allah ya maka ya zama kana kulawa da suturar ta to wannan abubuwa ne na kulawa kwarai da gaske ga maza kula da su ciyarwa da suturtarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahjurha kar ka kaurace mata illa fi baitiha sai in a ɗakin ta ne ma'ana al-aslu game da kauracewa shine ka zauna a gidan ku kwana gado daya amma sai ka juya baya kamar yadda Qurtubi yake cewa wannan yafi ban takeici idan tana son ka ka juya mata baya ka ki zuwa kusa da ita to sai ta tana son ka to sai ta nadama ta shiga takeici ta baka hakuri ta lallashe ka idan ko dama ta riga ta gama hutsarewa to sai hutsarar ta da rashin kirkinta da rashin darajar sai su bayyana karara daga nan sai ka san matakin da zaka dauka ina fata mun gane wannan Allah ubangiji ya shirye shi mu wala tahjura illa fi baitiha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa yau ya zaka zo ma a ce kai duka ka ci mutunci kai kaurace ka bar gidan kai waye waye wa qad afta ba'dukum ila ba'din alhalin kun kwanta da junanku illa bima halla alaiha kuma babu abinda illa bima halla alaiha dan kai haka ne tare da saboda abin da ya halasta na tsakankaninku halasta tsakankaninku ina fata muna ganewa dan haka kamar da Allah yake cewa wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza bayan kuna saduwa da junanku wannan shine mataki mafi sama na intimacy na zama daya ashe kun san junanku ta hanyar alaka ta miji da mata saduwa ta jinsi to ai kuma an wuce duk wani abu ya kamata ku hakura ya kamata ku san mutuncin juna ku san darajar juna ku kauda kai game da aibubuka da laifukan juna in ba abin da ya zama labudda ba za a yi hakura ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan ta halasta gare ka to ai ya kamata sai ku yi hakuri da junanku ku zauna lafiya ku ji dadin junanku ku kauda kai akan fitintunu da rigingimin da ke tsakankanin junanku a wannan hadisi kamar da mallaya ambata ya kawo shi nuna halaccin wato kauracewa iyali a lokacin da mutum ya samu kanshi akan cewa yana so ya huwar ko ya lura cewa wato an yi mishi ba daidai ba ko an ainihin wato raina girman sa ko darajarsa. Allah ubangiji ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Sai mu je gaba inda malai yake cewa bab kam tuhjar, babun da yake bayani kan shin me tsawon mudda na kaurace mata da za a yi, me tsawon mudda na kaurace mata da za a yi. To kafin mu ji hadisin, ina so mu dan kalli waɗannan abubuwa guda biyu. Akwai wasu ayoyi, ɗaya a cikin Baqara, ɗaya a cikin ainihin wato suratul Nisa'i, wanda suke nuni zuwa ga ka'idar da aka saka game da kauracewa mata da hukunta su. Dazun na ja wani sashi na ayan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ونتجي آية لكي تكون سورة النساء كنا سننكما أقوي إرؤوة دتكي دوان ساشينا معنا أبن دائك ستنا أنا شيني فدن الله للذين yuluna, allazina yuluna min nisa'ihim, ana kanta da yuluna, wasu kuma suna kanta da yuluna ko allazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna allaha sami'un 'alim. Wannan kuma cikin Baqara kenan. To waɗannan ayoyin sune ka'idoji da shari'a ta gindaya game da kaurecewa mata, ko yi musu hukunci idan an samu buƙatuwa izuwa ga haka. Malaman tafsiri suna cewa ita waccan aya ta suratul Nisa'i fadin Allah cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ta sauka ne a kissar da ta faru tsakanin wani mutum cikin sahabbai, shine Sa'ad ibn Rabi' da matarsa mai suna Habiba bintu Zaid bin Kharija, ko wani suna makamancin haka, wanda aka ce ya ta mishi nishuzi, ta mishi tsageranci, shi kuma sai dalla mata mari. To da ya mari ta fa shine sai babanta ya taho gumman zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah afrashtuhu karimati falaqamaha, ya zan yi in bashi a wurin iyata sai zo yana marinta, wallahi ba zan yadda ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje ta rama, kamar da kisa ta ba da labari. To sai da aka tafi, sai ga Jibril alayhi salam ya yi marzumaza, ya gugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kawo sakon wannan aya, ko kuma kawai tare waya take nunawa, ya kawo sakon fadin Allah wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu, kar ka dinga gaggawan bada amsa akan abin da ba riga maka wahayi ba. Sannan aka sake saukar da kuma fadin Allah cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maza su ne a tsaye akan mata, saboda su ne abin aikin da kawama, kuma shine mutum ya zama yayi kaka gida, shi yake kula da abu, shine uwa, shine makarbiya, yana da karfin iko akai ya yanke hukunci, ya ijtihadi, yayi kaza. Allah ya ce maza su ne na tsaye akan mata, ya kuma ta ku ji wannan fadin Allah ne, Allah ne ya ce ku zama karkashin mazaji. Yanzu ko saboda warware ƙuran Islam, an warware dokokin Allah, ana ta warware ka'idojin da takkadda Annabi sallallahu alaihi wasallam tukata musulunci, yanda mata ma gani suke wanda take zama kasan miji, to wannan sakariya ce, bata san abin da take yi ba, ko bata waye ba, ko kaza, menene da menene. To ku sani wallahi wannan zama karkashin miji shine addininku, shine gatanku, shine abin da Allah ya tsara muku. Ku daina biye waɗannan nasarawa, nasaru da jama'a su, ku daina biye musu, suna halaka mu da mu da ku. Allah ya tsare mu. Yace Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, da gurgurdan abin da Allah ya fifita wasunsu a cikin su, kowa gurgurdan abin da Allah ya fifita shi akan wani. Wato Allah ya ba maza falala ta girma akan mata, kowa gurgurdan falala da Allah ya ba shi, shine falala da Allah ya ba miji akan mace, daban da wanda ya ba danta in ya girma. Misali shi ma yana da kawama akan ta, amma ba kamar mijinta ba. Haka nan kuma uba ma da tashi kawama shi ma, kuma ba irin ta miji ba. Bima faddallahu ba'dahum ala ba'd, ko kuma a ce ba'dahum ya zama su maza din, alabadin akan sashin mata dai ana fassarawa haka wa bima anfaqu min amwali sannan kuma Allah ya ba maza wannan daman ne saboda abinda suke ciyarwa na dukiyarsu miji ya ce da dukiyarsa ya biya sadaki ya biya kudin tadi ya kama gidan haya ya biya kudin lantarki ya siyo abinci da sutura ya baki abin hawa ya kai ki maka yayi kaza kullun yana fadi tashi akan rufa asirin iyali to wannan yana da yana da karfin doka shi ma akan ki da haka malamai suke cewa idan miji ya kasa ciyarwa ya kasa yin bukatun gida to to bai da wani karfin iko kuma ba dole sai an bi dokar shi ba kuma za ta iya cewa a saki ta wannan shine abinda Maliku ya zaba rahmatullahi alayhi Abu Hanifa ya ce sai a kuma dauki wayin kana zo usratin fa naziratun ila maisara ai Allah ya ce wajen bashi ma idan mutum bai da shi a jira sai ya samu da haka su ba sa ganin raba aure saboda an kasa ciyarwa su a mazhabin Hanafiya wallahu ala almuhim dai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fasalihatu qanitatun hafizatu lilghaibi ku auri mata nagari ku auri mata masu qanitat masu ibada hafizatu lilghaibi masu kiyaye abinda ma ba a sani ba hafizallah da kiyayewar Allah ko kuma da bisa bin doka Allah akwai maganganu da yawa akan bi ma hafizallah din ba tafsiri muke ba wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna to matan da kuma kuke jin tsoron za su fandare muku ma'ana da kun fara ganin alamar karkata da fandara da rashin sanin ya kamata ta iya bata iya magana ba ta iya galatsi ta iya kaushin zance ta iya reni da cin zarafi ko batanci ko barnar dukiya ko rashin ibada ko makamantansu shine annushuz shine wato fandara ta da kaya baya ta fuskar mace Allah ya ce fa'iduhunna sai ku musu wa'azi ta fara da wa'azi tana mata muhimmancin aure da darajar miji da abinda shari'a ta kawo na cewa lalle miji a girmama shi za a samu aljanna za a samu yardar Allah da sauransu daraja kai da kake wa'azin kana da maslaha a cikin wannan wa'azi amma haka zaka daure ka yi shi dan irin wannan zaka ga mata da yawa ba su karbo wa'azin daga gun mijin ba sai ba wani nan kawai yana so ne ya amfani da damar shi ya sa ni a cikin wani yanayi ba wani nan ba ta shi wa'azi a gun mijinta ba so da mata ba su an san wa'azi a gun mazajen su amma dan karamin dalibin mijinta sai ya ga mata sai ta ci Allah shi kyauta daga nan fa sai aka ce wahjuruhunna fil mabaji to shine mahallin shahid na wannan waje sai kuma ku kaurace musu a wurin kwanciya shine aka ce al hijra anan ana nufin wajiruna ana nufin ibadu anhunna kunisanta daga jikinsu ko da ka kwanta ɗakin ko a gidan to amma dai ba ruwanka da ita saboda wannan alaka ita ce kimma wajen dangantakar miji da mata kamar yadda muka fara to idan aka yi mata haka sai ta ji damuwa in tana son mijin za ta ji damuwa kowace ce ita wasu kuma malami masu fassara sun ce wajiruna anan yana daga at-taqbih min al-kalam wato amun a fada mata magana mara dadi daga hajar wato magana mara dadi wasu kuma suka fassara da cewa ma'anan wajiruna ai shaddiduhunna fil buyuti a matsa mata hana ta sakatkar a bari ta fita ko nan da can kamar da suke cewa hajar al-ba'ira ay rabatahu ya daure shi wannan kuma yace fassarar da Imam Tabari ya zaba kuma kamar yadda Qurtubi ya faɗa yake cewa Tabari bayan ya zabi wannan kuma sai ya nuna duk sauran fassarorin ma ba su da nagarta da haka zaga Abubakar ibn al-Arabi rahmatullahi al-jami ya maida masa da zance a cikin ahkamul Qur'an yake cewa abin mamaki wannan kuskure da ya faru ga wannan babban malami cikin manyan malamai masana fassara al-Qur'ani fasara da mafi zama zahiri shine wajiruna fil madaji ku kaurace ma musu a makwanci kuna kwance wuri guda amma ka ki kula ta to fa ina ta'anukum Allah ya ce amma in suka dawo suka muku biyayya ta tuba ta ba Allah ta bi mijinta Allah ya ce fa tabgu alaihin nasabila karka nemi cewa dole sai ka wulakanta ta kuma inna Allah kana aliyan kabira Allah kaudai shine madaukaki kuma mai girma karka nemi sai ka nasawa kanka tashin hankalin da kuma ba za ka iya ba. Kun gwanna ayatan halittun kauracewa mun tsallake wadribuhunnako wadribuhunnako ku buge su duka shine wato wanda ba duka na kisa ba duka na ainihin wato nuna binnan horo zamu zo mu ji magana akan shi ta Nabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ganin maslahar karkai dukan kai hakuri shi bai taba mai ba da haka dukan ba dole bane sai dai barazana ake su amma dai kar kuma wani zai ce a ai haramun ne wanda ya ce kuma yayi fito na fito da alqur'ani kenan to wannan ayar ta nuna halascin kauracewa ita kuma daya ta cikin bakara wasu ya amfani ta wajen nuna mudda ta kauracewa shine fadin Allah da yake cewa lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin wadanda suke matan su ila'i sai matan su yaji to za su yi jira har wata hudu fa in fa'u idan watannin sun cika fa inna Allaha ghafurur rahim ko lokacin ya cika sun dawo to Allah yana da gafara yana Allah mai gafara ne mai rahama sai Allah ya ce wa in azamu talaqa idan kuma kawai suka yi nufin bari dai kawai su saki ma duk a huta fa inna Allaha samiun alim to Allah fa yana jin su Allah mai ji ne mai gani Allah ubangiji ya kyauta to ina ganin bari mu saurara anan saboda kullun lokaci idan mun dawo sai mu tashi kan hadisan kawai babu kam tuhjar sai mu tashi daga kansa babu kam tuhjar saboda yanayin lokaci da ya dan kure haka ba za mu iya karasa hadisin ba sai mu tashi daga kanshi wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi